Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci Alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga birnin tarayya Abuja. Sai kuma rayuwar birni na Sara Shehu Ashaka da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane. Amma kafin nan ga halin da duniyar ta wayi gari.
Assalamu alaikum jama'a da cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yako Makeri. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya kira ga kokarin tattaunawar zaman lafiya da Moscow a wani sakon bidiyo da ya fitar a jiya Asabar a daidai lokacin da Russia ta sanar da kai harin makami mai linzami samfurin hypersonic na farko akan Ukraine. Lokaci yayi na yin taro, lokaci yayi da za a tattauna, inji Zelensky. Lokaci yayi da za a maido da mutuncin yankuna da adalci ga Ukraine. Idan ba haka ba, asarar da Russia za ta yi zai dauki al'ummominta da dama kafin ta farfado. Kiran da Zelensky ya yi ga gudanar da wata tattaunawa na zuwa ne wuni guda bayan da jagoran Russia a tattaunawar ya ce bangarorin biyu suna gab da cimma yarjejeniya a kan batun dakatar da shigar Ukraine a cikin kungiyar tsaron NATO. Vladimir Medensky ya faɗa a ranar Juma'a cewa ƙasashen biyu sun kai rabin hanya wurin cimma yarjejeniya a kan batun Ukraine ta zama 'yar baruwanmu. Ministan harkokin wajen Rasha Sergei Lavrov ya ce Moscow na sa ran za ta kawo ƙarshen mamayar da ta kai wa Ukraine tare da cimma yarjejeniya akan batun tsaro, ciki har da batun zabar Ukraine albarwanmu, a cewar kamfanin dallancin labarai Interfax na Rasha. Prime Minister Birtaniya Boris Johnson ya faɗa a ranar Asabar cewa shirin Brexit ya nuna mutanen Birtaniya suna son ƴanci kamar yadda 'yan Ukraine da ke yaƙi da mamayar Rasha. Kalaman da 'yan majalisa masu adawa da masu sharhi suka kwatanta da mara daɗi. Yayin da jakadan Ukraine a Birtaniya yake halartar wani taro, Johnson ya shaidawa taron jam'iyyar Conservative cewa ɗabi'ar mutanen Birtaniya kamar na 'yan Ukraine ne da suka zaɓi 'yanci a kowane lokaci. 'Yan Birtaniya sun kada ƙuri'a a watan Yuni shekarar 2016 da kashi 52 zuwa 48 na ficewa daga kungiyar tarayyar Turai, wanda ita Ukraine din ta gabatar da buƙatar shiga kungiyar a ranar 28 ga watan Fabrairu, kwanaki hudu bayan da Rasha ta aike da dakarunta a cikin ƙasar. A ranar Juma'a, ofishin hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta kiyasta cewa fararen hula 'yan ƙasar Ukraine 816 ne aka kashe, ciki har da yara 36 tun lokacin da kai mamayar ta fara. A jiya Asabar, Prime Minister Japan Fumio Kishida ya faɗa wa takwaransa na India Narendra Modi cewa mamayar da Rasha ta kai wa Ukraine ya girgiza tubalin ƙasa da ƙasa, a don haka akwai buƙatar mai da martani. Kasashen Japan da India suna cikin wata kungiyar tsaro ta Quad wadda Amurka da ƙasar Australia suka kasance mambobi a ciki, amma India kadai ce mamban kungiyar Quad da ba ta fito karara ta yi Allah wadai da mamayar Rasha ba. Japan ta dora takunkumi da dama akan wasu ɗaiɗaikun mutane da kungiyoyin Rasha tun fara yakin da Rasha ta kira aikin soja na musamman a Ukraine, kana ta karbi 'yan gudun hijira daga Ukraine din. Bai daya mun tabbatar da cewa duk wani sauyi da za a kawo ta hanyar yin amfani da karfin tuwo abu ne da ba za a lamunta da shi ba a kowane yanki, kuma ya zama dole mu nemi hanyar warware takaddama cikin lumana bisa dokokin ƙasa da ƙasa, Kishida yana faɗa wa manema labarai bayan ganawarsa da Modi a New Delhi. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. China ta sanar da labarin mace-macen COVID-19 na farko a cikin sama da shekara guda. Mace-macen guda biyu sun faru ne a Jilin, wani gari a lardin arewa maso gabashin ƙasar. Ƙasar China tana fuskantar ƙaruwar coronavirus. Sake kunno kai da cutar ta yi ya sa jami'an kiwon lafiyar China sun ƙarfafa dokokin COVID-19 a daidai lokacin da ƙasashen yamma da dama suke tsage dokokin daƙile yaduwar COVID-19. Cutar coronavirus ta fara kunno kai ne a lardin Wuhan sama da shekara biyu da suka shuɗe. A ƙarshe, Afghanistan ita ce ƙasa mafi fama da baƙin ciki a duniya tun kafin 'yan Taliban su mamaye mulki a watan Agustan da ya gabata. Hakan ya bayyana ne a wani rahoto da ake kira na farin ciki na duniya, wanda aka fitar gabanin bikin ranar farin ciki na Majalisar Ɗinkin Duniya da ke faɗuwa a yau Lahadi. Rahoton na shekara ya ce Afghanistan ita ce ƙasa ta ƙarshe a cikin ƙasashe 49 da aka gudanar da binciken, inda kashi 2.5 ne kadai suke farin ciki.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba.
Shugowa zauren VOA. Yau za mu tashi a inda tsohon shugaban kamfanin man fetur na Kaduna, Injiniya Kailani Muhammad, yake bada amsoshin wasu cikin tambayoyin da barista mai nasara Kogo Ibrahim Umar yayi akan batun tallafin man fetur da hujjar da gwamnati ta bayar na neman alƙari a kudin man fetur. Injiniya Kailani gare ka.
Kamar yanda shi mai nasara ya magana, yau Port Harcourt refinery an riga an bada gyaranta dan dole ne sai mun dawo an gyara refineries dinnan a daina shigo da mai daga kasashen waje sannan kuma a bude system dynamics na kasuwa tunda yanzu NNPC ta riga ta zama independent limited NNPC limited ne PIE da ya magana petroleum industry act wannan abun an so a yi shi tun 20 years ago an kasa a OPEC yau Nigeria ne kawai ta rage bata cire subsidy ba duk member countries mu lokacin da shi Bashir ya gane shekaran jiya a NNPC yace ai lokacin da ya zane ta yaki cewa kada cire subsidy gace gaskiya ne lokacin refinery suna aiki yau ba su yi amma yanzu wannan gwamnati ta tasa refineries din za a gyara ina gani wuri yanzu an yi 40% ko an fara wajen 2 months ago maybe before the end na wannan shekaran refinery I'm an insider ana aikin nan komai mutum zai fade fadi dan Allah ne ba dan mu ji tsoron mutane ko wani abu ba ka gane saboda haka we hope before the year runs out refinery na Port Harcourt will be on kayan da za a gyara Kaduna refinery sun fara isa wori haka so mu bada lokaci mu ga mun gyara refineries din mu an zo an introduce yayi magana private refineries modular refineries din nan an ba mutane licenses sun kasa wannan kenan magana PIA da kuma frontier da ya magana na hako mai daga Bidda Kolomari River wajen Bauchi da kuma Lake Chad da Sokoto Basin shi yasa PIB dinnan ana ta zagi yanzu NNPC tana cin gashin kanta za ta buda mu mutanen arewa mutane nawa ne suke lifting crude duk an kudu ne sai dai muna da independent filling stations shikenan ba mu mai mu je mu sayar dole ne sai mun tashi tsaye ana magana local content wannan abun shine the best thing for this country NNPC kata zama cash cow kowa ya dinga jefa hannun shi yana diba kudi kamar yanda aka yi lokacin Dezani ya zama na tayi aiki tayi opening up for investment mutane su zo su sa investment nasu a zo ai aiki tukuru kowa ya samu su samu riba saboda haka maganan margin ya kama dole akwai yanzu downstream regulation da kuma upstream wannan shine zai take kiya din abubuwan zai aiki ne gaba daya a zo a samu the way out magana how many liters ake how many barrels ake fitar da shi kowane Nigeria a da muna fitar da wajen 2.2 million barrels sai aka zo aka shigo da covid din nan an shutting down da kowa sai aka zo sai yanzu ya dawo dan kuma ita OPEC
tana ba da quota system yanzu Nigeria tana fitar da 1.4 million barrels dai wannan ya answer question naka sannan the issue na maganar da kai na bunkering
ba wannan gwamnati aka fara bunkering ba akwai sojoji a ciki akwai police akwai air force a rana bunkering da kayan da ake fita da shi ya ma fi har da navy ya ma fi ma wanda Nigeria take fita da shi saboda haka sai mun koma drawing board mun samu mutane na gari yanda aka yi polarizing security system namu yanzu suna yi ne akan addini suna yi ne akan tribalism ko kuma ina da wani ogada shugaba ne ko general ne ya retire sai abin da yace suke yi shi yasa muka samu ma issue na insecurity da kake magana inda da ne a ce sojojin mu da suka je Liberia sun je Sudan sun je Sierra Leone an san sun kware a ce wai Boko Haram da wayannan sojoji sun kasa wannan kenan sai issue na frontier 30% aka bayar ɗan kudu suna ta kuka a zo a fito da mai na arewa 30% aka ba communities inda ake haƙo mai 3% wannan 3% suna ta kuka ba su yadda ba ya fi kudin da ake ba NDDC in suka yi lissafi yanzu a ce NNPC ta fito a shekara ta samu $2 billion aka ce a cire 3% na $2 billion a ba communities kuma aka ce directly yanzu duk inda pipeline yayi affecting mutane ba irin na da bane za su zauna ana bada on pedic akwai 13% derivation akwai intervention amma in siyasar su da sarakuna sai su cinye wayannan kudin yanzu an ce directly ne wannan company za ta dinga zuwa a ba su titina masu kyau a ba su ilimi a ba su hanyoyi kuma wannan 3% din yanzu su kansu sun fara fada da juna mun kan mu arewa inda pipeline ya bi za mu samu bida basin an gama survey Kolomari River an samu wells sun fi 12 sannan akwai gas in trillions in commercial quantity kwanaki suna cewa an sa mana AK pipeline AKK zuwa daga Ajokuta zuwa Abuja Kaduna Kano suka ce za su ga inda gas zai zo to albishirin ku ba ma so mu yi magana ne akwai gas in trillions a Bauchi wanda wallahi in wannan project din aka gama shi in the next 2 years millions of yaran mu ne za su samu aiki industries din mu da suka mutu su textiles sharaɗa ka je yanzu all these things are dead it will be revived kuma mutane za su samu aiki yi saboda haka
engineer Bilal Muhammad kana nufin ƙarin nan idan aka yi ƙarin kudin man nan
yes
zai zama alfanu ne ga ƙasa da al'umman ƙasa kake nufi ko
a'a zai zama alfanu na daya I-2012 shugaba Jonathan ya so ya cire mu muka hana shi
tallafin
aka zo muka hada karfi da karfe da su matan da su labor muka ce ba zai lokacin refineries suna aiki zo da epileptic amma suna aiki ba a shigo da mai irin haka amma yanzu
ba sa aiki
yanzu ana nan ana kokarin a gyara kuna ji ko sannan wannan man da muke magana alfanun shi shine wannan kai kai magana an ce 400 san ba 400 ban is subject to negotiation in labor laws za zo a zauna ne da gwamnati okay Musa 340 kaza kaza ba zai to amma cire tallafin nan yanzu fa shine in muka yi postponing even day it will still come because mai yanzu a kasuwa na duniya as per yesterday $83 per barrel ne kuma ana determining kudin mai ne refine one da kudin international market abinda kawai mai nasara ya kamata ya gaya mana shine a dawo da noma ko da yake akwai insecurity da dangannan shine da kuma industry islamu should be working amma yanzu a ce even toothpick muna shigowa ne da shi daga waje yaya naira din ba zai depreciate ba
nagode bismillahir rahmanir rahim yan uwana wannan zauri salamu alaikum na ji dadi kwarai da gaske da Allah ya hada mu da ni da aboki na wuri guda kuma ra'ayin mai zamba daya ba shine a matsayi engineer Kailani a matsayi na tsohon chairman na jami'ar AMPP tsohon chairman na jami'ar CPC a jihar Kebbi a tsohon dan siyasa da kuma zama na manomi da masoyi talakawan kasar nan abin da ya sani Nabi Buhari tun shekara ta 2003 har zuwa yau shine ni ba ni tare da engineer akan magana karin kudin mai saboda akwai sashi wurare da yawa da ake bannata kudi inda bai shahi talaka ba talaka bai jin dadin kudin talaka bai amfani da su ana iya komawa can adiba a rage wannan banna amma magana karin kudin mai halin da kasar nan take ciki da kuma noma da ake so a yi kasar nan ni ina noma yanzu da aka ce ma za ƙara kudin mai mu yanzu muna siyan mai a kebi akan lita naira 180 tun ma ba a ƙara man ba lita galan ɗaya jarka zaka saita 6,000 so idan aka ƙara mai kilo ya kai 10,012 to talakan ƙasar nan ba zai iya noma ba kuma abinci mu san inda za a je ba kuma da zarar babu abinci babu rayuwa mai kyau da zarar babu abinci talakan ƙasar nan bai san inda zai shiga ba kuma wannan bala'i na kashe-kashe da wani Boko Haram da wani kidnapping da wani abun da ke karuwa duk wasu rashi suka sa su shi saboda haka ni abin da nake fata ga shugaban ƙasa da nema bisa ga alƙawla da ya dauko jama'a ƙasar nan sun zabe shi ne akan adalcin shi sun zabe shi ne akan tunanin zai tausaya musu sun zabe shi ne akan sanin inda aka hito masani kamar yadda mai nasara kogoi fada barista masani al'amura ne abinda shahi wannan rayuwa ta harkan mai kuma ya hi komi fada lokacin da ana campaign akan cewa bai dace ma a saida mai kasa da naira 50 ba. To tunanin yanzu mai zai kai wayannan kudin tsakani da Allah. Ni abin da nake roko a nemi wani abubuwa da ake bi. Misali akwai ababe da yawa saboda wannan gabaki ɗaya da an ƙara mai kudi ya kwashe rayuwa kowa. Wallahi abinda zai abu kuma wallahi ba mu kusan iya kashi ba. Saboda haka a nemo wani abu mun san kasar ana cikin wani hali amma ba a rasa duban wani abun da ainihin 'yan Najeriya suke ɗaukar shi suna amfani da shi kuma haƙƙi ne na 'yan Najeriya kuma haƙƙi ne na talakawan ana amfani da shi a kashe wannan layin a dawo da shi amma batun ƙarin kuɗin mai ni ina fatar kada Allah ya tabbatar da wannan saboda abin da zai abku ga mutanen Najeriya.
Bari bashi akwai ansa da zan bashi landing cost ina zuwa. Aina amma ina
bari zamu duk wanda zai magana yanzu muna da Imran Wadana muna da Hajiya Maryam Mamman Nasir muna da Saminu ga mutane amma bari mu fara abinda za a yi idan akwai bari mu yi ka'idar in bayani za a yi tambaya ce ma da haka kowa za a iya tambaya a kan babban teburin nan ya bada amsa da yaro a Imran Minji
to assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu yan uwa masoya wannan kasa da muka hadu a wannan zaure mai albarka tsakani da Allah sai kun ta hakuri da irin yadda za ku rika jin maganganunmu dan shi engineer shi ya kawo kanshi bajewa yayi ya kawo da kai yace a tabuban da kan domin duka halin da muke cikin kasar nan sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un lokacin da mai shari'a yake yin shinhuda ta haƙƙin da dan Najeriya yake da shi akan wani al'amari na daukar su za mu dinga dauka a hankali a hankali sai Allah ya taimake mu injiniya sai ya rungu magana gabaki daya sai ya kai mu inda muke so mu kai ba tare da an bata lokaci ba na farko abinda muka yi tunani a ka'ida irin damar da gwamnati ta ba shi mai girma shugaban kasa na matsayin shi shi yake da hurumi ya kawo ma'aikatan da za su taimaka mashi akan aiki a matsayin shi na jagora kamata a ce an kawo mutanen da za su kalli halin da ake ciki amma sai muka ga da yawa ba wannan abin aka kalla ba sai kuma Allah ya taimake mu ga wanda ya tsade yana tare da wannan tafiya kuma wannan gwamnati tsohon chairman ne na CPC tsohon chairman na APC kuma AMPP wanda ya taho tun 2013 kamar yadda aka taho da mu tun 2003 har zuwa yanzu da ake ciki wanda har ya furta cewa an yi ma al'ummar kasar nan alƙawura waɗanda za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza tabbas duk wanda ke kasar nan ba kamar wanda yake ba are dan arewa wanda yake tutiya cewa shi dan arewa ne kuma wannan gwamnatin tashi ce na tabbatar da yana samun tararrabi na damuwa akan halin da kasar nan ta shiga ciki wanda ba wanda ya taba da wannan haka ko dan tsuwa ne ba zan ka fara ba kusan duka mutanen da ke wurin kila babu wanda bai bada ƙura'ar shi bai bada gudunmuwa domin gwamnatin nan ta zamo abin da ta zamo domin a tabbatar da an fitar da mutane cikin halin da ake ciki dan wata gwamnatin aka samu shi yasa aka dora alƙawari cewa in wannan gwamnatin ta zo za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza mu aka yi wannan zanga-zanga ta 2011-12 akan wannan magana kudin mai dadin da nake ji mai girma shugaban kasa Jalal Muhammadu Buhari yana da rai ni ina da rai Malam Nasiru Al-Rufa'i yana da rai mu muna da rai waɗanda aka cewa aka ce ba za a yadda ba kuma ba mu yadda ba kuma ba mu yadda ba har aka waye gari aka yi hakuri da wancan muradi na ƙari har aka tabbatar mana cewa dan Najeriya a wannan lokaci magana da ciyaman yake bai kamata ya sai mai fiye da naira 40 ba falita a Najeriya amma muna ji muna gani aka zo aka yi ƙari na farko muka ja baki muka yi shiru saboda mu arawa ne mutanen arewa ne ƴaƴan Muhammadu Buhari muna gudun kada mu zo mai tararran tsiya aka zo aka yi ƙari na biyu muna ji muna gani sai da muka shiga cikin ɗakuna muka yi kuka na bakin ciki aka zo aka yi na uku kuma yanzu kan muna da rayuwa kuma an zo ana nema kuma a yi wani ƙarin wanda ya wuce hankali ya wuce tunani duk wanda ke lissafin ƙasar nan ya san halin da ake ciki wannan annobar kada an za ta koma ne akan talakan ƙasar nan domin talakan kasar nan in noma kake takama da shi yau an hana ka yin noman dole ka bar garin ku ka tai wani rike wata safa kai wata sana'a domin kaiwa da kawowa ina kai kudin da zaka dauka ka je ka shiga mota ka je kai wancan abin rikin tsaro ya hana sannan kuma an ce yau kudin mai ya koma 300 da wani abu kaga in daga Kaduna zuwa Abuja ne kila sai kudin mota ya zama naira 3500 ko naira 5000
da bayanan shugaban gamayyar kungiyoyin matasan arewa Imran Wadana da bayanan shugaban gamayyar kungiyoyin matasan arewa Imran Wadana muka kawo ƙarshen wannan shirin. Ku biyo mu makon gobe domin ci gaban shirin. Yanzu a madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da abokan aiki na Nasiru Al-Hikaya, Benjamin Gowon, Awolu Salihu, Halima Abdurrauf, Shamsiya Hamza, Aisha Mu'azu, sai kuma Solomon Abo wanda ya daidaita sautin shiri. Ni ce Madina Dauda, ku huta lafiya.
Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a Jamhuriyar Nijar, kullun za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa a kan mita 102.5. Ana kuma iya samun mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com ko kuma sashenhausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu a koda yaushe. Yanzu kuma ga Sale Shehu Ashaka da Rayuwar Birni.
Yau ma dai masu kallon mu a cikin shirin namu na Rayuwar Birni, muna tare da wani malami ne mai sana'ar saida kifi. To yau shine babban bakon namu da zamu zanta da shi. To malam, ko zaka gabatar da kanka?
So ina gabatar da kaina gaskiya. Ga munan
menene sunanka?
Sunana Awal Sani.
To malam Awal, kai mutumin wani gari ne?
Ina Kebbi ne, Kebbi local gari.
Kai mutumin
wannan Kebbi kuma kuma Gulumbe.
To malam, gashi nan naga kaman anan kana sana'ar sai da bushashen kifi ne haka, ko? To malam, yanzu kaman a misali wannan, yanzu wannan kifi haka, wannan kaman ya kai nawa zaka siyar mu
da shi? Mun sai da shi kimanin 2000.
Naira 2000? Ko nawa, kaman nawa ke sai da shi kake?
Naira 2000.
Naira 2000. Wannan shine gaskiyar sa wannan?
Eh, haka muke sai da.
To wannan fa?
Wale mun sai da kimanin 2000.
Naira 2000. To na kasan nan fa?
Kuma 2000 ne, fa shi ne da wannan.
To amma yanzu a misali ina da kaman naira 2000 haka, zan iya samun kifi bushashe a nan?
Su sai fa?
Ko 500 ma haka?
Kware su sai ana samu.
To ganin cewa malam wannan sana'a ta kifi kaman ka dade kana yin ta ne?
Ai, gaskiya ban dade ba, saboda na zo nan dai ina laboranci. Yau da gobe da gobe ne ga dai ai nauyi na sauka kai na, ni ma ina da iyalai. Sai kawai ni tunani a kai na kawai nemi sana'a kifi. Yanzu shekara ta 2 na shiga ta 3.
Sai ka ce to da kana sana'ar laboranci, kaman wani sana'a kenan ta laboranci?
Wai ina ta kasan wani ne a can mai sai da kayan alayyahu da dankalin tura. To yau da gobe da gobe sai ni tunani ta ai ni ma kamata in bude kasuwanci, zan ci gaba ake nema. To dan haka shine na fara wannan sana'a ta kifi.
To menene dalilin da yasa ka baro can jihar ku, jihar Kebbi, ka taho nan kake ka kama wannan sana'a?
To ita rayuwa ce ba yadda ba ta kasance. Ni ne ma ba inda ba ya kai mutum, da inda Allah ya yi da abinci ka sai ka je ka nemo shi. Saboda can gida mu ne sana'ar ta noma, ba mu gwada kasuwanci a gida. Kawai muka hito muka zo birnin tarayya saboda mun samu abin da muka ci mu koma gida.
To baka ganin kaman wannan sana'a idan da a ce a gida kake yin ta, za ka fi samu, ko kuma baka ganin kaman anan akwai wahala da wasu abubuwa kana nesa da iyalinka?
Wallahi kam da zan samu dama na yi son haka. Na san koma gida, neman kudin zauna gida. To abun ba wani yadda za a yi mutum ya samu yadda ya kaso. Yanzu Allah ya ma neman abinci sai ka je can ka nemo. Wani abinci dole ne sai ka hita, ba ka zauna cikin yana ka ce lallai nan za ka nemi kuɗi ba. Da inda Allah ya kaddata ka je ka nema, can za ka je. To shi ya sa muka zo birnin Abuja neman kuɗi.
To malam, shin kuwa ka yi karatun boko?
To gaskiya ban yi karatun boko ba.
Ba ka yi karatun boko ba sam-sam?
Sam-sam. Mun dai karatun arabiya, mun wance na addinin musulunci. Amma nan garin nan, ko lokacin da muka shiga yaƙi da jahilci muka ɗan taɓa kuma dai da ba muka saki.
To mene ne yasa kuka saki?
To yanayin rigimomi na hidimomin duniya. Saboda mutum nan garin nan in ba ka da ƙarfi sai ba ka dama ka yi kasuwa ka koma ka yi karatu, in ka dage gaskiya. To shi yasa dai kawai kasuwan ba mu bayi, ba mu da ƙarfin gwiwa sai muka haƙura muka dawo ga kasuwa kawai.
Ko kaman yanzu wannan jarin naka na kifi ya kai na nawa?
Gaskiya kifin nan yanzu zai kai kimanin 60,000.
Naira 60,000. To kaman a rana kana kaman cinikin nawa?
Oh, siniki sa'a ne wani lokaci za a samu tuniki 10,000 wani lokaci 10,000 wani lokaci za mu samu har 30 ma in Allah ya kauka sa to abin sa'a ne an taba yi wani lokaci har 50,000 to abin ba ya kauce wani lokaci ma 5,000 ma nake wani lokaci kai 5,000 ma ba ni kai amma yau da gobe da gobe sai mu hakura
don ka duba binnin Abuja binni ne mai tsadar rayuwa an ka duba bangaren sufuri da gidajen haya kaman a ina kake zama ne a cikin wannan binni
so nan gaskiya a nan nake zama a Ira 11 nan nake kasuwa ba nisa nake ba nan Mangal Plaza in kwanta in muka tashi sai in dawo nan kasuwa
to a nan Mangal Plaza din da kake zama haya kake yi koko wani ne kake wani dan uwa ne kake zama tare da shi
sai alfarma ce kai mace ce mune samu wajen kwanta sai sai mu dawo wajen kasuwancin wannan alfarma ne ga creating gidan wanda kwana sai mu dawo nan
to kaman zuwa yaushe yaushe kake tafiya gida gurin duba iyali
to zuwa ita ta ha kama ta gare mun ne diba kimanin kwana 90 wata uku sai mu tafi gida sai mu dawo
to yanzu wannan sana'a da kake yi ganin cewa kana da iyali kana iya yin bukatunka kuma har ka dau nauyin iyalinka da wannan sana'a da kake yi
lallai haka muke samu shi da har mu taimaka ma iyayenmu wace da iyalanmu har mu samu taimaka ma sauran kananmu da ita muke yi haka ne muke tagar da za
to nagode kwarai mallam
to masha Allah
to a gaida mallam Sale shirin namu na yau sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da ya harhaɗa shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku ne lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.